Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leka ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da warhaka masu sauraron mu. Fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Godiya muke yi da kasancewa tare da mu a koda yaushe cikin wannan shiri mai tarin albarka na yau da gobe, wanda yau za mu tattauna ne game da jawabin da shugaban kasar Kamaru yayi a jajiberin bikin matasa karo na 59, bikin da aka saba yi kowace shekara a kowace ranar 11 ga watan Fabrairu, inda matasa dalibai suke farece a duk fadin kasar. Sakamakon haka shugaba Polbia yake jawabi kowace ranar 10 ga watan Fabrairu na kowace shekara, inda cikin jawabinsa ga matasa a wannan shekarar ya tabo muhimman bangarori 10 wanda akai ne zamu yi kokari mu yi dubi da kuma irin wahalhalu da kalubale da rashin aikin yi da matasa ke fuskanta a nan kasar Kamaru. A karo na farko dai ya jinjinawa Indomitable Lions akan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da zai fara gudana a kasar Morocco a ƙarshen shekara, inda ya samu damar magana daga Kausar Murya game da rikici da ake fama da shi a halin yanzu a tsakanin ministan wasanni na Sis Mwele Kombi na kasar Kamaru da kuma shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa na kasar Samuel Etofis, fitaccen dan wasan ƙwallon ƙafa wanda yayi suna a duniya baki ɗaya, inda a halin yanzu dai ya kai ga samun rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan wasan ƙwallon ƙafa na kasar Kamaru. Wanda a karo na biyu kuma yace duk da zargi da ake yi a gare shi bai zai fasa faɗan gaskiya ba. A na uku kuma yace idan har mafi yawan al'umma sun yaba da gaskiyar maganar sa, wasu masu mummunar manufa suna ci gaba da tsayen daka kan abin da ba a yi ba. Yace a karo na hudu ba zai taba samun natsuwa ba game da yakin da yake yi na tsawon lokaci kan rashin aikin yi musamman na matasa. Yace yana fahimtar kalubale da mafi yawan matasa ke fuskanta, inda yake kash yana nadama da take ingiza mafi yawan su cikin wani yanayi na sace-sace da yin abu ba bisa ka'ida ba, da kuma nisantar da su da kyawawan ɗabi'unsu. Kamar a koda yaushe a wannan zaure na gayyaci Dr. Ahmad Yaya Amayo, likita ne kuma ɗan siyasa ne kuma matashi ne. Za mu tattauna da shi game da wannan maganganu da shugaba Polbia ya yi wa matasa a jajiberin bikin matasa. zamu tattauna da wata matashiya ma'aikaciyar lafiya ce wacce ita ma za ta bada tata gudunmawar a matsayin ta na matashiya a wannan zaure malama Husaina Adamu ina yi muku barka da zuwa da fatan dai kowannen ku ya saurari jawabi da shugaban kasa yayi a jajiberin bikin matasa
to insha Allah zamu iya bada abinda muka ji abinda muku kuma manufan mu amma gaskiya ba abinda ya kama hankalina a game da wannan duk abubuwan da ya fada saboda bayan da za a yi a kwashe shekaru kaman sama da 40 ana mulki kuma ba a zuwa da abubuwa wato a tsare yanda za a gudanar cewa alal misali matasa ina da a cikin wato ko gwamnati na ko a cikin ministoci na ina da matasa kaza da suke aiki saboda ina lura da su a'a ina da nayi ma matasa abu kaza wannan abubuwa ne da zai ja hankali amma kawai azo kaman kullun ne babu abin da ya sanja kaman kullun ne azo kawai ayi magana akan wato abubuwan da ya shafi yau da kullun ka ba aka abu muhimmi abu da ya shafi matasa a gaskiya fi sabilillahi a matsayina na dan adawa kuma shugaban jam'iyya a nan kasar Kamaru ba zan iya cewa wannan abin da yayi fada ya gamsar da matasa ba
to dai a cikin wannan jawabi duk da cewa kana cewa bai kama kanka ba domin akwai inda yake wato kiran matasa da su yi amfani da fasahohin da ake da su misali kamar ta hanyar computer domin su yi kokari su gina kansu ta wannan hanyar wajen kirkiro da masana'antu kanana masana'antu ko kuma wata sana'a da zai iya ya kawo musu wato ci gaba a wannan zamanin da ake ciki me zaka iya faɗa game da hakan
wannan gaskiya ne a dan cikin jawaban da ya kawo ya faɗa inda ya kira matasa su yi amfani da wato wannan sabon salon da ake yi na na'urori da kuma computer sauransu wannan haka ne amma wannan ai kira ba shi bane ai muna jira ga shugaban kasa a ce da a ce gashi mun gina makarantu kaza wanda kuma mun saka muku wato su computer su abubuwa kaza na zamani wanda wato kowane matashi zai iya amfani da shi wannan kinga haka yayi a cikin wannan university da muku da shi a cikin kasa mun samu mun sassaya abubuwa na zamani da muka saka kai saboda ku koyi abu kaza yau ana magana intelligence artificial to abubuwa ne da ya kamata a ce no an sa shugaban kasa wato ya sa lura ko kuma ya kawo masana ya kasar waje da suka zo kowane jiha za a zuwa a koya mutane ayyaba wannan haka ne muke jira no abinda matasa suke jira shugaban kasa ya kawo amma ba iyaka magana kawai ba iyaka wato jawabi akan wato jawo hankali wannan a gaskiya ko da bai fada ba kowane matashi ya san cewa yau dole shi ne kasar Kamaru idan kana so ka rayu idan kana so kuma ka samu kai ma ka samu abinda zaka yi amfani da shi dole shi ka nemi da kanka saboda matasa miliyan nawa ne suke na kasar Kamaru da suka gama karatu su kuma ba su da aiki wannan duka abubuwan da ya kamata a duba
to kuma mun ji yadda yake cewa yana iya bakin kokarin shi tsawon lokuta da dama da yake kan ragamar mulki wajen yaki da rashin aikin yin matasa inda ma ya jaddada musamman matasa yana yaki akan wato kokarin wannan rashin aikin yi da matasa suke kai kana ganin cewa wannan maganar tashi a cikin tafiyar da ake yi akwai kamshin gaskiya a ciki ko dai ba hakan bane
kisan Hajiya Maimuna a gaskiya ba za mu iya cewa abin da ya faɗa a gaskiya zai iya yi shi saboda ya sha wannan magana ba yau bane yake wato ta wannan alƙawari kuma ya gaya ma matasa yana kokari amma me muka gani ayyace muke kamar yadda na fara faɗa a cikin bayanai na abubuwan da ya kamata a faɗa abin da aka yi ne bayan da za a yi a ɗauko sama da shekaru 40 kuma a zo ana kan maganan akan za a iya alƙawari me aka yi tukunna ai ya kamata a ce yau ga yanda muka taso ga yanda muke yanzu kuma ga abin da ya saura za a yi haka ake tafiyar da wato ƙasa amma bayan da za a yi kowane shekara a zo kawai a yi magana akan cewa a mun san da wahalan da matasa suke sha kuma muna daukan wato matakai da ya cancanta saboda mu yi wannan canji. Wannan gaskiya wannan wato magana ne kawai na ɗan siyasa wanda za a ji shi amma a bayan ba abinda da yake dama ba abinda aka yi kuma ba yanzu ne a wannan shekarun da ya kwaso shekara sama da 40 a sarauta kuma ya shi inda kanshi ya tsufa shekarun shi sama da 90 ba yau bane zai kuma dawo ya ce kuma zai abinda bai yi a da ba. A gaskiya mu ba mu gamsu da wannan ba.
To mai zaka ce game da kiran da yake yi wa al'umma da matasa na kasar Kamaru da yake cewa kar ku bari a dabaibaye ku da alkawura da ba su da tushe inda mafi yawan su ba a tabbatarwa, inda yace kuma mutane su yi kokarin kin nuna munki ga masu tada zaune tsaye. Wannan kira ne da shugaba yayi wanda yake cewa kar matasa ko al'umman Kamaru su bari a dabaibaye su da wasu alkawuran da ba su da tushe inda mafi yawan su ba a taba tabbatarwa da kuma nuna munki ga masu tada zaune tsaye. Wannan ba kamar da ɗan adawa yake yi ko kuma saboda mafi akasari suna gwamnati na gani kamar cewa ɗan adawa mafi akasari su suke tada zaune tsaye a kasar Kamaru. Me zaka iya faɗa game da haka?
Ajiya Maimuna, mun fi so a yi mana alkawari da akan abin da bamu gani ba, bamu sani ba, mutum da bamu sani ba, muna sa ran kira zai abu. Amma shi da kanshi da ya shekaru 40 alkawarin da ya yi mana duka ba abin da muka gani, ba hanya a Kamaru, babu aiki a Kamaru, babu zaman lafiya a Kamaru, ko aina ana ta a can arewacin Kamaru sai ka ce ana ta kama mutane, garkuwa ce ga mutane. Ga yan fashi, ga yunwa, ga tsadar rayuwa, duk wannan abubuwa da ya kamata a ce shi ne ya maganta su kuma ya kawo mana wato mafita. Amma wai kuma ya fito ya ce wai kara mu ji magana an adawa, mu in adawa ne kuma mun sa muna da kuma da idan Allah za mu zo da tsarin da wato cikin da bai yi ba, ya gaza bai zai iya ba, kuma ya kamata a ce shi da kanshi ya janye ya bar ma wani kuma ya zo shi mai ɗauka. Ai ba masarauta bane Kamaru, Samaru ai wato ana tafiyar da shi da mukadiya ke tafiyan Kamaru, to ya kamata a ce ya janye kuma ya bar ma wato waɗansu sun zo su masu nasu wato sun taka rawar nasu mu gani. Kuma magana na ƙarshe, mu abin da muke kira mun dawo akan abin da na faɗa, na sake nanantawa cewa shugaban ƙasa Fulbiya ya kamata a ce ya san lokaci yayi da zai bar sarauta, ya bar wannan sarauta kawai saboda shekarun shi da hankalin shi da kuma karfin shi bai iya bashi dama ba. To kaman kuma abin da na faɗa, in yaji in kunne yaji ciki ya tsira.
Malama Usaina Adamu, barka da yau. Kamar yadda dai muka ce za mu tattauna akan ainihi matsaloli da matasa ke fuskanta a nan kasar Kamaru, musamman kuma game da jawabi da shugaban kasa ya yi wanda a cikin dai maganganunsa yana jaddada kasancewa tare da matasa a duk inda suka kasance idan gane da kalubalen da za su fuskanta. A matsayinki na matashiya, me zaki ya faɗa game da wannan wa'annan maganganu da shugaban kasar Kamaru ya yi cikin jawabinsa game da matasa?
To naji duk abin da mai kasa ya faɗi, mun ji duk abin da ya faɗi, ya ce zai daidai ga kuɗin shiga an rage zaman kashe wando, zai daidai ga kuɗin shiga ya ba wa matasa aiki. Kisan marama mai munatu, faɗa yana da kyau, yi ne kuma kudan ce koda yana da niyan yi, in ya ba da order a yi, ɗan ƙasa da shi ba za su iya watakila su yi ba. Kisan abin in hawa-hawa ne, don zai zama na misali ya ce wai a ba wa matasa 200 aiki, yanzu zai faɗi wa hannun daman shi shi ma zai faɗi wa hannun daman shi, shi ha wannan hannun daman ma zai faɗi wa wani hannun dama, kowa zai tafi ya ga ya ce 'yan dangin shi. da wato bala auna ko ka isa ka yi wannan aiki in ba za kowa da zai ta kanshi to amma dai shi dai ya gaya mana yace wai zai iyakacin bakin kokarin shi akan ya samu wa matasa aiki to Allah ya taimake shi yayi kin san gashi nan ɗan gefen shi yanzu ɗan gefen shi ne za su yi kokari in ma ya faɗi ɗan gefen shi ne za su yi kokari su ma su tashi tsaye su ga abinda ya su taya shiriku
idan na fahimce ki kina faɗin cewa shugaban ƙasa Fulbe yana iya bakin gwargwadonsa wajen taimakawa matasa amma yayin da aka zo wato bada wannan aikin din sai waɗanda su suke kan gaba akan waɗannan abubuwan din kawai ɗan uwansu kawai suke saka a wannan wajen wanda ba a buƙatar ma a duba takardun su ko kuma nace takardun shaidan su ko kuma su diploman su sai dai kawai a dauki aiki a basu in sun yi in ba su yi ba ma oho duk dai an riga ya an basu kenan
eh to malamin mai duniya tunani na hakan ne domin shi da shekarun shi ba zai iya ce zai duba komai ba komin ya ɗan kasan shi ne su ya kamata su tashi tsaye kuma su yi abu saboda Allah su ya kamata su yi domin ni ina faɗa hakan nan misali lokacin da nake makaranta ɗan guntu misali zan ɗauki miki in ce wato ƴan cikin siyasa'in abin da suke yi domin ni lokacin da nake makaranta akwai wani ɗan sarki wani ɗan babban mutum ne da muke makaranta da shi to muna karatu shi kullum baya nan bai zuwa makaranta bai kokari bai komai yanzu kan da zamu je mu rubuta takardar ƙarshen shekara kan da zamu je mu yi jarabawan mu bai zo ba muka yi jarabawan mu kwana uku bai zo ba to maganar da nake miki Hajja Maimunatu da bai zo jarabawan nan ba lokacin da sakamako ya fito to sunan shi ya fito da hadda abin nan aka saka mishi da kyakkyawan abin nan kyakkyawan shaida ya fito sunan shi ya fito shi da bai jarabawa ba amma da sakamako ya fito sunan shi ya fito to mu din ma da muka yi jarabawa ba mu ci ba to zai zamana baka sani ba waye sani ko kai da kaci sunan ka ya fito aka cire manya suka yi aiki aka sa sunan ka zai zamana ban ce ko hakan in bane misali irin misalai hakan nan iri za ki ga za a ce wata kila mai ƙasa ya ɗauko a kwamfuta 200-500 ya ce a raba za ki ga za a zo waje ba za a raba isasshe ba ko kuma in an raba ma za a ce ku ɗan ba da ɗan abu bayan sun an bayar kin gani shi shugaban ƙasa shi kamar yana iyakacin bakin ƙoƙarin shi to kin san ƴan ƙasan in ne shi ne nake faɗa to.
To malama Husaina Adamu a matsayinki na matashiya wata shawara ne a halin yanzu zaki ba wa ku matasa na nan kasar Kamaru saboda a gudu tare a tsira tare a game da wannan rashin aikin yi da ya dabaibaye a gaskiya matasa a wannan kasar din
malama Maimunatu gaskiya zan ba wa matasa shawara da su tashi na farko zan ce matasa su tashi su koyi sana'a to kin ga in suka koyi sana'a zai zamana a cikin koyon sana'a in ma za su samu halin sayan kwamfutan in su dinga ƙirƙiro abinsu ina kiran da matasa su tashi kin ga yanzu ma zan ci a ƙasan Kamaru malama Maimunatu matasa gaskiya matasa na kokari za ki ga matasa za su tashi za su so makasuwanni a cikin laptop a cikin waya a cikin su iPhone za ki ga za su ma ana ɗan kasuwanni ana ɗan turo da foto ana ɗan abin nan ki ga matasa suna ƙirƙiro da abin yi gaskiya za ki ga matashiya haka nan za ta tashi tunda in ta iya ko misali ko da magiki za ta tashi ta soma ta yi hotuna ta saka a laptop ta sassaka ta gyara ta soma kallon ma kasuwan abincinta kiga matashi matashi ko yanzu matasa na kokari a Kamaru ko da ba wai da makaranta ba matasa gaisa matasa suna kokari zan ce matasa mu aratash mu nemi kanmu gaskiya
to masu sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora a inda muka tsaya
turawa sun ga afirkan mu mafarki har su neme mu aiki ni yau su same mu domin na himma da yawan hidimuwa su ka sadu da sa'a babban kawo Allah ya Allah ya Allah da kan mu afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah da kan mu afirka mu so juna Allah ya Allah ya Allah da kan mu afirka mu so juna tarbogi ya sahara mil dubai sun kace asfara abiki mai masu jagora su kawo nazarin duka akadara na afrika cikin wannan mara sun abinci ka san lungogin mu da bunne da kabo ya dazun mu da wadanne da kabo sanatwa sun mu can kasa suka ga na ma'adun mu ka san nazarin dabbobin mu sun mu nazarin al'adun mu da farare duka da mutaken mu su tsirarra mu gani da abincin mu da kidan mu rawar mu da waken mu aka wasanni na nishadin mu
masu sauraron mu yanzu zamu je zuwa ga Hajiya Zainabu wacce za ta yi mana wata dafuwa da ake kira japshe a nan kasar Kamaru a kabilar Bahunawa su suke yin wannan girki wanda mafi akasari ana yi don tarban baki ko kuma idan akwai gagarumin taro ko biki wanda zai gudana a gida to wannan ana yin wannan girki da ake ce da japshe wanda Hajiya Zainabu Abubakar za ta yi mana wannan girki to Hajiya Zainabu gare ki muke kuma muna ji
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimuna to yau dai abinda zan dan kawo muku na maganan girki ganyen daci ne ganyen daci ne zan gaggara muku duk dai abinda kuke bukata da za su ka a ciki na so mi da ga ganye ga adare ga albasa ga janga duk ganyayyakin kanshin nan ganyayyakin sinadarin kanshin nan yake kira ni ke duka dai da barkono ta yanzu zan soma girki duk wanda yake so kuma ni da kaza zan yi amma mutum zai iya yi da kayan ciki ko da naman sani amma ni da kaza nake so in kaza na ma na jefe duka dai abinda zan yi duk ina nan dai a jefe da na gaya mu yanzu zan fara da ganye na zan wanke ganye in tsintsinken yanyanka in tafasa kafin tafasa ina sa dan kanwa don ya fito da kolon shi bayan na tafasa na cire yanzu na nika adare na yanzu na jika na sa dan ruwa a ciki na marmasa maji a ciki ya dan gishiri kadan na bari ya jika yanzu na dauki duka kayan kanshi na yanyanka shi duka da su albasa na wanke barkono duka na hada da kayan kanshi yanzu sun dora mai a wuta ana dora mai a wuta doki ganye dan fara zuba gishiri a cikin mai dan daidai dai kuma shi da doki ganye shi in zuba yin doki duka kan kanshin da na yanyanka yanzu shi in zuba a ciki sana zuba a ciki yanzu shin dauki adare na an zuba da su barkuno duka duna zuba yin shin dauki adare na nan ne kana ji an ji shin kwaba shi bayan kwaba shi ruwa da ya ran kwaba shi kauri yin shin duya ina yanka da cokali kaman dai wanda ake yanda ake kushi ina yanka ina saka ina yanka ina saka ba na yanka na saka haka ne duka in shin dauki murfi yanzu shin in rufe tukunya in shin dauki jangana shi in baza a saman tukunya to shi in bar wannan a wuta ina nuna don ina so adare ne na don ganye na da yana tafasa shi ganye bai da kofin yanzu adare ne ike so ya nuna da kyau bayan na yi wannan yanzu shi kaza na dama ina nan a gyare na wanke duka komai da komai ni zan ce in yanyanka bayan na yanyanka shi ne tafasa shi ma da ɗan kayan ƙanshin tafasa shi bayan na tafasa shi yanzu shin dora mai in soya da su tumatur na su albasa duka dai duka kayan ƙanshin nan duka niƙa bayan na soya shi yanzu in shin dora tumatur tumatur ya soyu da kyau an kuma da ya soyu da kyau yanzu shin ɗauki kaza na shin saka bayan na ɗauki kaza na saka yanzu sai saka ɗan ruwa ɗan daidai zai tumatur zai shiga jikin kaza bayan na yi haka yanzu shin in ɗauki shin in rufe shin zo in duba ganye kafin ya ɗan ɓararraka kaɗan shin in kashe wuta yanzu na dawo kan ganye yanzu na ɗauki jangana niƙa yanzu bayan na ɗauki zan ɗauki janga yanzu ina da turmi na niƙa janga ɗin ya laushi sosai yanzu zuba a kan ganye bayan na zuba a kan ganye na duba zan fara ma duba adare na in ya nuna bayan na duba adare ya nuna yanzu shin ɗauki janga shin tusa shi da kyau a cikin turmi yanzu shin ɗauka shin zuba a kai bayan na zuba a kai yanzu shin ɗauki magi yanzu shin zuba magi a kai yanzu shin in sa cokalin daddatsa shi adarin in daddatsa bayan na daddatsa yanzu shin haɗa shi haɗan juju in juya komai ya haɗu a ciki a yanzu na yi hakan nan na san shi kan ya riga ya nuna in cirin sa gefe na dawo kan kaza na kaza ya ɓararraka yanzu bayan na ci da ganye shin ɗauki tukunyan tuwo na amma ba dole ba ne shi dai da tuwo za ka iya ka ci da jan plenty za ka iya ka ci da doya da duk dai abin da kake bukata za ka iya ka ci da shi ta wa malama ne na tuwo na shi dai na kawo ɗan abin da na ma ne gudana biyu abin da na yake nan shi ne maganan girkin ganyen ɗaci salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to masu sauraron mu kun ji yadda Hajiya Zainabu dai ta kawo mana wannan dafuwar a gaskiya dafuwa ce wacce idan kowa ya ci ya sha ruwa babu abin da zai tuna sai dai kawai ya margine to wannan kenan da fatan masu sauraro sun ci lafiya kuma sun sha ruwa lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batu da kuma girke-girkenmu na mako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maimunatu Sado da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya